Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya duk a jamhuriyar ta Niger. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Laraba, shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Niger tare da wakiliyar mu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama a cigaba da sauraron shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masauraro, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shiri na yau da gobe na wannan mako zai leka ne kasar Ghana game da shirye-shiryen zabe da ƴan kasar za su yi ranar 7 ga watan Disamba nan da muke ciki insha Allah. Yanzu haka dai babu kama hannun yaro. ƴan kasar Ghana da ma ƴan siyasa sun maida hankali kacokan wajen wannan zabe, wanda za su zabi shugaban kasar da zai jagorance su tsakanin John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC, tsohon shugaban kasa, da kuma abokin karawar tasa Muhammad Bawumia na jam'iyyar NPP, wanda a yanzu haka shine mataimakin shugaban kasa mai ci. Kamar dai yadda ƴan kasar Ghana suka himmatu wajen wannan shagulgula na wannan zabe, a nan ma jamhuriyar Niger ƴan kasar ta Ghana na bibiyar yadda shagulgulan zaben ke gudana a kasar tasu.
Sunana Ibrahim Abba ne, dan Ghana ne. Wanga zaben da za a yi, wallahi dadi muke ji, so muke a yi zaben lamin lahiya duk wanda ya ci a bashi.
Yaya kake bibiyar zaben? Kai kana nan Niger kuma ana tashi?
Ina nan, amma da muna can ne, da mun ji dadi tun da muke nan. Amma dadi na muke ji kuma mai ma'an wayin magana su yi zabe kuma shugaba na kwarai. Kuma banda wannan ka kowa ya shiga wani matsala ko hayaniya ko ya komi, a zabi wanda ake so na kasa, wanda zai zo ya gyara mu na kasa, ka kowa ya kawo wani irin mugun habu wanda zai bata mu kasa suna.
A cikin waɗannan shugabanni biyu, kamar wanne ne kake ganin kai ya kwanta maka a rai?
Duk wanda Allah ya ba sa'a nashi ne, domin na nema wanda zai gyara mu na kasa, haka muke so.
Amma yawanci an gane na ganin kamar kasar ta Ghana akwai matsaloli da dama, wanda kuma ake ganin a yanzu ne wannan matsaloli suka zo.
Wannan matsalolin ba laifi bane, ba wani matsala wanda yake damun ƴan kasa, don su ƴan kasa abinda suke so su sabi na kwarai, rayuwar mu kuma ya je daidai.
Yanzu akwai matsin rayuwa da ake fuskanta, komai yayi tsada, rayuwa ta yi tsada.
Rayuwa tsada da ko ina ne, in kin biya duk duniya ko ina ne rayuwa ta yi tsada. Shugaban kasar mu Kwame Nkrumah da farko, ai shi da aka mai baka ce kai tsada, yace gaba ke zuwa ba baya ba. Shi yasa komai da kin gani rayuwar tsadan ko ina ne duk duniya.
Kana nan ka kai shekara nawa anan?
Yanzu dai ni na kusa wajen shekara 50 nan.
Tana zuwa Ghana?
Ina zuwa, ina dawowa.
Tare da iyalanka kake anan?
Tare da iyalina nake anan.
Yanzu ba za ka je kai zabe a can ba?
A zabe tun dan nan zabe ya kura ya zai yin je. Dai a zabe mu dai na kwarai. Yanda mu ma mun je mu ji dadi.
Kuna nan kuna musu addu'a?
Muna musu addu'a. Allah kuma ya taimaka mu mu ci.
Ba ku yin zabe anan ne?
Zabe a nan bamu da consulant da zamu yi zabe. To ni shi ɗan Yamai ne su ne suke kila zan samu consulant su yi zabe.
Anan babu.
Shi ne fatan alheri. Allah ba mu sa'a. Ya ba wanda mai ci sa'a.
Kamar wanda ya ci aka zaɓa ya ci in ya hau, kamar simi-simi ne kuke so ya muku?
Mu da gyaran kasa ne muke so a muna.
Gyaran kasa?
Gyaran kasa ai a kawo aiki. Matasa kuma su samu aiki. Don yara suna zaune ba su aiki. Shi ne matsalar mu.
Kuma ne?
Amma aikin nan shi ne farko abinda muke so. Akwai arziki. Muna da zinariya, muna da kakao, muna da patrol. Amma sadon rayuwar shi ya sa mai mutane suke huta. Kuma Allah sa dace. Allah sa jara muna kasa.
Sunana dai Ahmad Abdullahi. Ni mutumin Ghana ne, ina zubna nan Niger kuma a Zander a karci tambari.
To dan Ghana, ya ne kake kasan ai ana shirye-shiryen zabe, ya kake bibiya shirye-shiryen zabe na Ghana ana?
Shirye-shiryen zabe dai to mu dai muna sauraron su dai muna ganin abubuwan da ke tayya. Shine shirye-shiryen zabe, kai san Ghana da ma sun saba da zabe. Ni suka yi zabe ba samu matsala. Amma wancan gwamnatin da nake gani wanda aka ture shi John Abdulrahman Muhammad shine ki nake gani shi zai sake komowa. Saboda wannan suna zargin shi da abubuwa da dama.
Me yasa kace shi zai dawo?
Abin da yasa nace shi zai dawo sun fari abubuwan da yayi da dama wanda yayi.
Kamar
wannan school Lakwal kyauta aka yi ta. Kuma akwai lokacin da ruwa ma kyauta aka yi ba biyan ruwa da ya hau. To wannan kin kuma da ya wuce san abin corona da sauransu da irin abubuwan da ake yi da duniya da ta riga ta lalace, duniyan gaba daya ana samun matsala. To ya shahi Ghana kenan, da wannan ne mutane za su yi profite she su ringa farfagandi a kan shi. Bai yi kaza ba, bai yi kaza ba. Shi ne ya zama na favori a ciki.
Wanne a ciki?
Shi John Abdulrahman Muhammad. A gani na dinda daga mutane suna yawan hadi.
Kai wane ne kake fatan ya hau?
To ni ina fatan wance ya hau. Muhammad Bahoumi, ni ina fatan shi ya hau.
Bahoumi ya hau?
Bahoumi ba, shi yasa nake fatan ya hau.
To amma an ka duba yan Ghana suna kukan kamar akwai matsin rayuwa, akwai matsaloli da dama a Ghana.
To shin kin san shi wancan, kin san shi mataimakin shugaban kasa ne? Shi ba san irin kamun luddin da zai yi ba. Tunda cikin farfagandi shi ya faɗi abubuwa da dama zai kawo sauƙin abu. Kamar harkan haji ma ce zai rage. Kuma zai neman matasa ayyuka da dama, haka da ya ci. Isan siyasa an mutu ya faɗa abu daga baya yana iya da wannan.
To mene ne fatanka a matsayinka na ɗan Ghana zuwa ƙasarka?
Ni fatan da nake yi Allah sa zabe a kare lahiya. Kuma Allah ba wanda zai taimaka mata talaka. Kawai shi ne fatana. Amma dan na fi son wancan ci.
Kamar yanzu in aka zaɓi mai adalci wanda zai gyara ƙasa ko ƙasa ta gyaru, za ka koma Ghana?
To ina yi koma tun da ni da iyalai ne da komai a nan, kusan shekara kusan 40 yanzu a nan. Nake nan wurin. Na je ina zuwa ina dawowa. Amma ina fatan a ƙasar Afirka gaba daya a yi zaɓe lahiya, kare lahiya. Shi ne fatana. Amin, amin, amin.
La'akari da yadda matsaloli suka dabaibaye mafi yawan kasashen Afirka, musamman ma matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa, yasa a koyaushe idan ana zaɓe, burin 'yan ƙasa bai wuce Allah ya zaɓa musu magabatan da za su magance musu waɗannan matsaloli ba. Madam Lydia, 'yar ƙasar Ghana ce, ta ce irin wannan matsala ce ta sa ta ranta a nakari, ta baro Ghana ta fake a nan Niger.
Lydia Adibo, ne dan Ghana ne.
Lydia Adibo, kina da labari shirye-shiryen zaɓe a Ghana?
Ina da labari kuwa.
Ya kike bibiya wannan zaɓe daga nan?
Ina jinsu suna ta yin su. Kuma muna fata Allah Ubangiji isa su yi zaɓe na lahiya, kwanci ankele. Ya bari komai ita yi daidai.
To menene kuke so ku mata na Ghana a can Ghana, matsalolinmu
da gaskiya Ghana yanzu ta yi wuya. Ghana ta yi wuya, ni da kaina man da na bar Ghana bai jima ba, saboda wuya Ghana komi yanzu bai tahiya daidai. To muna fata presentin da zai hawo yi kokare jito sai mu ibar gare na yi sanyin ya himo mata, kuma mu samu muna harkokinmu muna duba yaranmu. Masololi yanzu kudi babu kudi Ghana. Akwai kudin kana sana'a, da na da shagon Ghana, sai shagon duka kai ya kare, na tashi na gudu na zo garin ga. Komi ya yi wuya ba kaman da ba. Shi muna so wanda zai hawo ibar gari na yi sanye ibar komi izo kasa, kowa ya samu rayuwa mai kyau. Abinda muke fata Ubangiji ya samu wanda zai hawo yi muna. Har jike da akwai su da yawa ma. Ghana ma bai kamanta muna shan wuya ba. Komi muna da. Amma gashi muna shan wuya, ko abinci ma yanzu ma ka fi da 50 Ghana rana guda ma bai kai ka abinci. she ka kashe wajen 100 Ghana wajen 150 Ghana to mun da bamu da shi ya zamu yi ko doya ma doya yanzu doya guda sai a ce 30 Ghana a ce 25 cedis to in baka da kudi a wasla ne
ya bari ne ka wannan matsala
to yanzu dai muna ce present din da yana can muna gan kaman shine bai rika garin da kyau ba na kufuwa duba ya bar gari na ya yi karhe ko ina mu duka muna kuka to muna fata jo mama yazo kama kuzera ya bar komi yi muna soke
yanzu kina tsamma jo mama in ya hau Ghana za ta warware
haka dai nake nihi nake na fata ubangiji in jo mama lokacin da akwai yan NDC garin babu zahi haka na da wanga suka zo wannan sakar hur karshen sakar hur wannan wallahi mun sha wuya Ghana muna shan wuya
to yanzu kuna zabe ne anan
to nan dai ba mu cikin ban sani ba na zama ba kuna nan ban san kan da ake yi ba amma nan dai ban tama yan Ghana suna zabe anan ba
ba ku da yawa
ba mu da yawa amma ban sani ba mun suka ce mu yi zabe to mun yi to in suka ce kuma ba yin abinda mutane za su ke mu ba mu da karhe muna duba manyan abinda za su ke
yanzu kamar yanda kika yi fatan wanda kike so ya ci din in ya ci za ki koma Ghana kannan kina tunda kina tsamma har Ghana za ta daidaita idan shi din ne ya hau
in Ghana ya yi daidaita dole zan koma Ghana na bar yara na zo na zama na haiba da so na zo ba saboda garin na bar yalin na Ghana na bar yaro har karshen baby na ma sakara tara na bar shi na zo na zama nan ba da so na baban jin dadi bashi ma yi mini yawa na tashi na zo garin ga wallahi
to kamar anan yaya kika gani da kika zo kika baro Ghana kika zo yaya rayuwar take anan
to nan kuma da na zo ma yi nan kuma ba daidai bane amma dai kawai dai kaman an dingusa
da dama dama
an dingusa da dama dama to yaran kana kusa da su sun tashi ba su ci abinci ba suna kana gan su kullun kana kuka an kuma abinda kace so kai musu ba kai ka yi musu ba shi abin yana da damuwa amma kana wani nisa kadan sai abin idin yi kaman yayi dama dama
wa kika bar ma yara
na bari yara na ba baban su
to menene fatan ki
ina fatan garin yayi sanye sai a koma gida an aka samu wani kuri a koma gida a zamna yi sana'a duba yara
kujerar mulki ta yi kama da kujerar aski a mai girma idan yawa kai ne goma wannan ka take dorawa ya mai girma
idan yau kai ne goma wannan ka take dorawa ya mai girma
kwadayin mai mulki ya fi gaban kwadayin mai maita ba karyawa giyar mai mulki ta fi giya ta bugarwa mai
Ita ma maman Kojo ƴar kasar Ghana ce kira ta yi kan ayiwa waɗanda za a zaɓa kyakkyawan addu'a.
Ni da nan da ana kira ni mama Kojo.
Saboda
dana sunan shi Kojo ne sunan ne aka sani a nan sosai.
Maman Kojo.
Yar Ghana.
To maman Kojo gashi ana shirye-shiryen zabe nan da ƴan kwanaki za a yi zabe a Ghana. Yaya kike bibiyar wannan zabubuka shirye-shiryen zabubuka na Ghana?
To mu dai ni dai rayina dai ubangiji ya laba mai rabon sa. Kuma muna so zama lafiya ba Ghana ka dai ba kasa Africa mu baki daya. Muna so ubangiji Allah yi mu jin kai. Mun kasa ma ubangiji amma ubangiji ya dibe mu da idoraman sa ya yi mu jin kai da ya ba mu shugabanni na Africa masu kishin kasansu masu tausayi da tsoron Allah wannan zabe ne ana yi a Ghana to mu muna da munana ina addu'a ubangiji Allah ya sa a yi lafiya kali lafiya amma ubangiji ya zabi zabin shi wani ya dace da yi jagoran kasan saboda in ba ubangiji ya yi salon kasa ba duka aikin masarun banza ne in ba ubangiji ya yi foundation ba duka aikin masu foundation banza ne amma mu dai muna so ubangiji ya zaba mu shugaban kasa inda yana kishin kasamu na Ghana, kuma mai tsoron Allah mai kishin talakawan shi, kuma yayi mulki inda Ubangiji ya zabe shi. Saboda duka shugabannin kasan, in ba Ubangiji ya zabe su ba, ba mutane sun zabe su ba, Allah ne ya zabe su tun a cikin mahaifa uwayensu. Saboda in ba haka ba, ba su koma menene menene ma, in ba Allah ya zabe ka ba, Ubangiji ne ya kadara. Dalili ne su ji tsoron Allah, su yi abun adanci, su yi kishi talakawansu wani suka zabe su su san su. Abu ne muka so, kuma Ubangiji Allah ba mu salama kasa Afrika da duniya baki daya, da kwanci hankali kasa Afrika baki daya da duniya baki daya.
A cikin waɗannan biyun, wane ne kike ganin ko kuma kike so a ra'ayinki zaki zaba yayi ya shugabanci Ghana?
Ni a ƙarshen gaskiya tuni na iyaye na suka haife ni zuwa duniya ban taba yin zabe ba, saboda iyaye na iyaye mu ma ba su taba yi jafa kuriya babaranta zabe. Amma ni dai fata da addu'a ta Ubangiji Allah ya ji zabin shi wani ya dace yi mulki kasan.
In kika duba yanzu Ghana ma akwai matsaloli na matsin rayuwa, rayuwa ta yi ya kayayyaki sun yi tsada,
komai
matasa ba aiki.
Yanzu ba a ce Ghana ka dai ba, duka falin duniya rayuwa ya yi tsada, abinci ya yi tsada, komai ya yi tsada, rayuwa ya zama abin da ya zama. Ya yamu matasa babu aikin yi, shugabanni namu su diba ko kamfani ma ko kaman da 50 20 ma bude an doki duk kamfani guda yalo yala matasa 20 a kasan ya karu. To Ghana muna da arziki, ga zinani, ga azurfa, ga koko, ga wannan ice wani iri wannan na buga tor da mini duka akwai shi, da kafe duka muna da shi. Amma gashi nan kasa ya zama abin da ya zama, kasa ya zama. Amma ba kana kadai ba, yanzu in ka bude radio duka Afrika kowa duwa ne kasa kuka kuka kuka. Ni dai ina addu'a Ubangiji Allah ya yi mu jin kai da jin kansa, ya dibe mu da idon ramansa, ya soko da jin kansa zuwa gare mu, mu kasa Afrika mu samu sassauki. Akwai babban matsala, abu ne nake roko Ubangiji, nake roko jama'a mu Afrika baki daya, mu ji tsoron Ubangiji, mu ji tsoron Allah, mu yi hadin kai mu gama sun siya an kama shi daya baya yi karyewa. Amma an cire daya ko biyu ko uku, in ka rankwasa shi karya yake yi, kasa Afrika mu dalma wannan santrimu sosomu, mu yi kishin kasanmu, mu gina kasashenmu, mu yi goyon bayan shugabannin kasanmu. Shugabannin kasan su mu mun zabe su, amma su ma suna so goyon, suna nema goyon bayanmu da taimako da addu'a. Mu yi musu addu'a, mu yi musu fata abun kirki su ma. Allah kuma sai dibe su, kuma ya dibe zuciyan kuma su canza su, su ma su yi abun kirki a kasa Afrika.
An ce kowane tsuntsu dai kukan gidansu yake yi. So su wani matashi ne dan kasar Ghana, shi ma dai ya ce a dubi matsalolinsu na matasa.
Sunana So su Kwabena Bonsu na kasan Ghana. Wannan harkar zabe ni dai a nawa ra'ayi, gaskiya duka da yake dukan mu kasan mu ce, ni abinda nake fatan alheri Allah Ubangiji ya zaba mana mulki alheri, Allah Ubangiji ya kama mana, Allah Ubangiji ya sa mu samu wanda zai tsaya ya san zafin mu, ya san zahin duk kasan Ghana abinda take faruwa. Ciwo ne, dadi ne, ra'ayi ne, daddai wani abu dai wani kawai na alheri. Mu shi muke fata Allah Ubangiji ya sa mu samu wanda kawai zai kama mana wannan, ya kama mana kasan mu gaba daya, huya ne ko dadi ne, duka shi muke addu'a.
Wannan irin matsaloli ne na kasar Ghana kake so shugaban kasan da aka zaba ya magance muku?
To matsalolin suna da yawa, banda iya cewa ko wannan ne ko wannan ne. Matsaloli wannan kowa ya sani, addu'a ce zan yi kawai ne, Allah Ubangiji ya tabbatar da alheri wanda za a zaba kawai mu, ya kama mana kawai da alheri.
Ga ka matashi,
eh to matasa ma ya gaskiya matasa ma gaskiya rayuwa ta duniya, eh matasan mu ya mu akwai diya wanda harkokinmu a kwanda ma mun yi karatu ma muna da takardun da zamu je mu nemi aiki kuma hallo mu je neman aikin kuma ya gagare mu din yasa gashin matasan mu an su duk sun zo sun shiga matsaloli abinda bai kamata ba yanzu su aikata saboda sai ka je nema aikin ma hallo manyan ba su iya su famu sai dai kawai a duba amun aikin gawarawa sai dai a duba kaman manyan mutanen su diyan su ne suke kawo wanda suke gyarawa masu su samu mun kuma wanda mu muka samu mu diyan talakawa mu da yake bin mu da ƙarfi sai a zo a kai mu a juya mu saboda wa'ansun ma suna da Allah ya ba su basiran wani harka ayyuka ne ko kuma karatu ne ko kuma wannan aikin da aka je su ma sun nemi karatu suka je su nemi wannan a ba su aikin wannan mafi yawancin aka je kawai sai dai a ce kawai sai dai manyan mutane ina fata akan ni matashi ni ma da nake cikin matasa na gana ni ma ina fata da Allah manyan mu su duba su ji tausayin mu mu ma matasa yanzu wanda muke da wani harka ayyuka hannunmu ko kuma wanda muka yi karatu wanda muke da takarran mu hannu muke neman ayyuka da yake zama muna da matsala yanzu da Allah mu ma muna fata muna roƙo Allah Ubangiji ya sa mu ma su kama mana su tada mu mu ma saboda mu ma mu ga goban mu saboda mu ma hallau ayyuka muke mu ma in ana mana irin wannan abin sai mu ga mu ma hallo matasan mu ma yaran namu ya za mu yi da su saboda ban mu da ƙarin abin da za mu kama musu su ma suna karatu mu ma mu tallaba musu Allah Ubangiji ya zaban mana mafi alheri Allah Ubangiji ya zaban mana wanda za su kama mana
mai unguwa na Tudun Jamus unguwar da mafi yawan yarurruka na kasashen waje ke zaune a nan fatan alkhairi yayi wa ƴan kasar ta Ghana
Tumani Mamadu
to matsayinka anan
eh bayan mun Tudun Jamus
to malam Tumani Mamadu kana ɗaya daga cikin baruma na Tudun Jamus wanda yare kala-kala nan unguwa ta kasuna nan yanzu ƴan kasar Ghana za su yi zaɓe insha Allah nan da kwana 5 zuwa 6 in Allah kai da kake tare da su menene fatanka
ni wata nan Allah sa su yi zaɓe ni kirki ya ba su wanda suke ni wanda suke so su zaɓa wanda zai kama musu
zai adalci
ba ya kama musu dan Nijiyar Ghana ɗaya ne mu wanda suke na wuri mu kai mazan wadai ba dai da su muna wata Allah mai da suke su Allah kama musu ba sa ne kirki wanda zai taimaka su ji daɗi mu da anuwa mu da bamu da problem da yan Ghana ko kadan
suna sana'a
sosai ko kadan Allah zuwa ga gaba na kawo dukan ya rashe wajen 8 a nan to
kafin mu yi sallama da ku masu sauraro bari mu leƙa bangaren kwalama yanzu kuma sai mu leƙa kitchen inda za mu saurari madam Kenya wato Vivian kenan da wani girki
assalamu alaikum ni ce wanda ake kira madam Vivi Kenya za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alihu da ake yi in sa ka yi miya ta alihu kana samu alihunka mai kyau ka samu tomato ɗanye ka sami tumatir na konko albasa tahonuwa attarugu da celery kayan ji su kwavur mai da manja da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin da za ka fara sai ka wanke namanka ka daka tafarnuwa da attarugu da pesa da celery da kwavur din wannan ka cakuye namanka da kyau sannan ka cakula su a ƙasa in ka cakula sannan ka zata kunyaka yanzu ka zata kunyaka ka zuba wannan nama kenan ya dan ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya salala da kyau da ruwan na jikin shi in ya salala kaga ya salala sosai sai ka safke sannan ka soya naman ka in ka soya shi
da mai
in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake a shi na nama shi da maji shi zaka yi da ba sannan yanzu ka zo ka yanka albasar ka da tumatir dan yanka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da ai kanwa ka dan bala mishi
a bisa naman za a zuba wannan tumatin din da tumatin din gwangwani ko kwa
a ba cikin daban shi yake
wata tukunya zaka
wata tukunya wannan naman da man da yasha ka dawa shi ka salala shi ka zo ka soya shi nan kenan a jike ba
an soya shi sai a maida a aje shi
eh an soya sai a aje shi daban kiran gehe wannan ruwa ma aje shi daban gehe yanzu in ka zo tukunya wannan kuma sannan zaka zo tumatin da albasa ka bar su da ku ka dan samu sukanwa ka bar su narke in sun narke sannan ka sanya tumatir konko a ciki sannan ka kawo man kadan na dinor ka zuba kadan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali, tana yiwuwa ka sa mai da farko zai iya toye maka shi, amma sannan ka sa tumatir din da albasa da kanwa ya narke, ka sa na kwanku kenan zai koma kamar markade, sannan ka kama ka zuba sai ka soya da shi, kai ta soya ka soya soyi da kyau, sannan ya soyu ka kawo wani dan ruwan nama da ka rage wanda na salalan wannan, sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan, da shi akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta, kuma ka nemi kayan kamshin kadan kara a ciki, kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzuba kadan kowane kamshi ya kara tashi, ta hormara ta rubun suna kara daka kadan zuba a ciki kamshin ya kara tashi, in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da kuwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya, in ya gama sannan ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi kwa dama alaihun naka damun da ya sha ka dawa shi damun su lalashi ake shi ma, in aka hige shi sai a wanke shi, in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai marfi, sai a yi ruwan zahi da kanwa, sai a dan zuba mishi kanwa ba miya ba ɗan kadan, shi ma ke bala ma ruwan zahin, sai ka zuba cikin alaihun wannan ka liƙe shi, in ka liƙe shi kan ka yi da wannan da yadda naka da ya sha ya dahu ruwan zahin dawa shi yake yi.
A ƙasa kenan ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi,
a ƙasa ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi, yanzu in ka zuba shirin ka aje shi daban, daga baya ka zo ka duka matse shi, kana matse shi kenan kana huda wannan ruwan da yake jikin shi, eh sai ka aje shi bisa aset, sai ka yanka shi a dai yanzu ka yanka shi kanana, yanzu wannan miya tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa, sai ka dauki agushin ka wannan miya kenan ruwan miya naka, in ka ga da kai dan ƙara ruwan ka ga ya kabri da yawa, kana iya dan sa mishi ruwa kadan dan saki, ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa, ba a so ta yi ruwa tsalala, yanzu wannan agushin naka da ya sha kan dai ka nika shi, in ka markade shi sai ka zo ka sa mishi manja, in kana son manja, in kana so ka sa manja amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan, ka sa mishi ruwa kadan ya dan saki kamar je shi, in kana tin crevette
crawfish,
crawfish in kana son crawfish ka sa crawfish a ciki, ka sa crawfish, in kuma kana son kihi haka wani kihi a he da kake so ka sa, kana nan wani masu kamshi kana nan wani da kake dake dakawa, sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza su,
ka haɗe shi ka murje shi da agushin,
dama in kaman bushashe daka shi kake kai ma tirin, ka daka shi ya niku, crawfish ma daka shi kake ya niku, shi ma kihin ka daka shi kana nan ya niku kenan, kana saki ne a ciki, dan zai gama su da wannan agushin, in ka gama shi da agushin yanzu kenan miyar ka tana ta tawasa, sai ka kawo nan agushin da ka kade, sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya, ka zuba shi a cikin ruwan miya, in ka yi da zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi, in ka cakula ka motsa ba, in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a nan ya dahu ya samu kamar minti 15 haka kenan, agushin ya dahu da kyau, ka tabbata ya dahu, in ka tabbata yanzu ya dahu ka dauko wannan naman naka da ka sulala, sai ka sanya a ciki ka soya yi, sai ka jejjefa shi a cikin miya, in ka sa shi a cikin miya sai ka dauko wannan alaihun da kan yanka, sai ka zuba a ciki sai ka cakula da shi, ka motsa shi ka motsa, in ka motsa kuma yanzu sai ka nemi atarugunka, in kana son kama atarugu ya yi kamshi a ciki ko sauran ka jejjefa atarugu a ciki, ka jejjefa atarugu haka manya-manya a sama kenan, kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi zai ci,
ya matsa
in zai ci ba, amma na jejjefa atarugu da ya yi kamshi, kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama, sai ka sai kihin ka wannan ka soya shi ma daban, kihi soyayye wannan mai taka, in ta dauka daga kaga ta da huta da sai ka dauko wannan kihin soyayye ka jejjefa a ciki, shi kenan mai ka ta lehuta ta kammala.
To na ji kin yi magana kana iya jeho kihi kamar da naman a cikin, kuma kana iya ƙara kihin soyayye,
kamar da nama ce, yanzu wannan miya kawai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi, yanzu kuma kihi soyayye kana kihin ka kasa soya shi sai ka jejjefa shi a ciki a daddora a cikin miyar ba kenan, kai nan wajen murza wajen motsa miyar kai hohoshi kenan, sai ka zo ka jewa shi daga baya, sai ka yi komi da komi ka dama a soyayye ka jejjefa a ciki sama-sama, ka daddana shi kadan-kadan shiga cikin ruwan miya kenan, ka tashi wudo shi kubus-kubus za ka wudo shi a cikin miya.
To ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi?
Tana ciwa da abinci da yawa gaskiya, yawancin ta dai an cin ta da tuwon labshi ko tuwon lashi ko tuwon semo ko kafa.
Ana cin ta da semo.
Ana cin ta da tuwon dawa masara, ana cin ta da tuwon kafa.
Ba a ci da shinkafa?
Me so yana ci da shinkafa, tana ciwa da shinkafa. Amma mahaɗin ta mai daɗi gaskiya wannan shine.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin Tamar Abari da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su, sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.